sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da asuba, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aishatu Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na safiyar Talata 10 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanin labarin.
Gwamnatin kasar Italiya ta fadada dokar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya, inda ta killace mutane miliyan 60 a kwarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Haka kuma jiya litinin kasuwannin hannun jari sun faduwar was a fadin duniya saboda damuwa wasu iri biyu. Haka kuma za a ji cewa masana na gargadin cewa cigaba da zaman tsarda tsakanin kasashen Kenya da Somalia na kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin.
To kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa bayan sauke sarkin Kano daga karagar mulki zai yi zaman hijira ne a garin Loko na jihar Nasarawa. Kafin wannan rahoto, me jama'ar garin Kano da kewaye ke cewa?
Iya masifa marti karauna bai taho ba
amma sun tausa
a da masu tausa ma abu
ke da kibe
to su sun ki sai sai sarki bai tigo ba gwamna ya tigo
a shi ko gwamna bai magana ba
kawai dai ana
wannan amma dai
to idan aka biyo mu cikin shirin za a ji cikakken bayani. Kamar yadda kuma aka saba kowace Talata, muna nan tafe da shirin tsaka mai wuya, amma duk sai mun ji halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin kasar Italiya ta fara dokar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya, inda ta killace mutane miliyan 60 a gurin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. A wani jawabinsa ga kasar, wanda aka yada ta gidan talabijin jiya Litinin, Firaminista Giuseppe Conte ya ce wannan mataki na killace mutanen za a iya daukar sa a matsayin ina zauna a gida. Wannan mataki ya fadada dokar, wato ya fadada dokar takaita zirga-zirga ta arewacin kasar, inda aka fara samun barkewar cutar coronavirus. Mutanen da ke da dalilan aiki ko matsalar lafiya ne kadai za a iya bari su yi zirga-zirga tsakanin yankuna a kasar Italiya ko zuwa wasu kasashe. Firaminista Conte ya ce dole mu sauya ɗabi'unmu, suna buƙatar sauyi yanzu. Jiya Litinin kasuwannin hannayen jari sun faduwar wars a fadin duniya saboda damuwa iri biyu, wato farashin man fetur da kuma galabaitar tattalin arziki yayi saboda cutar coronavirus wadda ta yada kasashe sama da 100. Muhimman hada-hadar da aka yi a kasuwannin hannayen jari a birnin New York, jiya Litinin sun fadi da sama da kashi 7 cikin 100, biyo bayan faduwar kashi 5 cikin 100 da wasu kasuwannin hannun jari na nahiyar Asiya suka yi. Yayin da kasuwannin hannun jari nahiyar Turai suka tashi da kusan faduwar kashi 8 cikin 100. Kasuwar hannun jari da aka fi sawa ido, wato Dow Jones, da ke daidai da hannayen jarin wasu manyan kamfanonin Amurka 30, ta tashi jiya Litinin da maki 2,000 kawai, wanda ke daidai da faduwar kashi 7.9 cikin 100. Yayin da kasuwar S&P 500 ta fadi kasa da kashi 7.6 cikin 100. Masana na gargadin cewa cigabar zaman ɗarɗar tsakanin kasashen Kenya da Somalia na kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin. A makon da ya gabata an kashe wani ɗan ƙasar Kenya, wasu kuma 12 sun samu raunuka a lokacin da wasu ƙungiyoyin mayaka biyu da ba sa ga maciji da juna daga ƙasar Somalia suka yi fada a wani yankin a ƙasar Kenya. Kusan watanni 2 da suka gabata, Nur Ahmed ya tsinci wani raƙumi da ya bata a Mandera, garin da ke arewa maso gabashin Kenya. Ya yi tunanin raƙumin ya fito ne daga wani ƙauye da ke kusa da Somalia, amma ba zai iya mayar da shi ba. Nur Ahmed ya ce jami'an tsaron Kenya na sa ido sosai akan iyaka, don haka da wuya kaga 'yan ƙauyukan da ke ɓangarorin biyu suna iya ƙetarawa. Ya ci gaba da cewa,
and this is a fixed exposure to us by our government. We are supposed to have.
Ya ce wannan hadari ne da gwamnatin ta saka mu ciki, kamata ya a ce jamhuriyar Kenya na kare lafiyarmu da dukiyoyinmu. Abin da ke faruwa shine babu kariya a bakin iyaka. ina zaune ne mita 500 daga bakin iyakar mu da Somalia. Babu makarantu, babu harkokin kasuwanci ko babu wata mu'amala.
To an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da karin labaran. Kafin nan bari mu leka Kano. Bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu daga karagar mulki, bayanai sun nuna cewa an garzaya da shi jihar Nasarawa inda zai yi zaman hijira a garin Loko. Kafin mu kawo muku wannan rahoto na Zainab Babaji, bari mu ji ko me jama'ar Kano da kewaye ke cewa a rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗa mana.
Yadda muhawara ta kaure kenan tsakanin wasu talakawa a guda daga cikin jihohin da ke makwabtaka da jihar Kano, jim kadan bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu daga kan karaga. Sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji ne ya sanar da sauke sarkin na Kano bayan majalisar zartarwar jihar ta Kano ta yi wani zama na musamman.
Sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga bin dokoki wadda ake bayarwa daga ofis din mai girma gwamna da kuma sauran hukumomi wadda ya kamata a ce ana bin waɗannan dokoki da suka bayar.
Tududai gwamnatin ta mai gurbin tsohon sarkin na Kano da Alhaji Aminu Ado Bayero, wato tsohon sarkin Bichi.
Sashe na 11 na wannan doka na tanadar da amincewa da tabbatar da Alhaji Aminu Ado Bayero tsohon sarkin Bichi a matsayin sabon sarkin Kano mai daraja ta daya.
Yanzu aka dai makusantan tsohon sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu sun fara mayar da martani ga wannan mataki na gwamnatin Kano. Alhaji Musa Ungogo wanda ke cikin alhini na cewa
mun ji ba dadi kuma abu ne da ba za mu iya bari ba. Sarki irin nada wanda ba su da karatu isasshe na ilimin boko da na addini su ake cirewa a zauna lafiya. Allah shine shaida, mun tabbatar za mu je kotu, na tabbatar Allah zai ba mu galaba a kansu.
A hannu guda kuma gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da nadin Alhaji Nasir Ado Bayero a matsayin sabon sarkin Bichi bayan tabbatar da dan uwansa Alhaji Aminu Ado Bayero akan kujerar sarautar Kano, kamar yadda wata sanarwa dauke da sa hannun sakataren labarun gwamnan Kano Abba Anwar ta tabbatar. Yanzu aka dai masu sharhi kan lamuran yau da kullum na tofa albarkacin baki game da wannan batu. Kamar da Yahaya Shu'aibu Ungogo ya ce kamata ya yi talaka ya daina damun kansa akan lamura irin waɗannan.
Shi talakan kasan nan damun kamar tsami ne kawai yake amfani, kowa ke iya amfani da shi wajen cimma burinsa. Da sunusun da gwamnatin duk talaka suke hawa suke faɗar dalilansu. Ko ne daga cikinsu ya ɗaura rantsuwa cewa ba zai kyale son zuciyarsa ya shiga cikin ayyukan mulkinsa ba. Amma gabaɗaya in ka kalli al'amarin gabaɗaya ai ya zama wasan kwaikwayo kuma an daɗe ana wahalar da al'umma.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Toma Dalla. To kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kafin mu kawo muku ɗaya rahoton ga Sarfilu Hashim da sauran labaran.
Sanata Cory Booker na jihar New Jersey ta nan Amurka ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a takarar da yake ta neman zama ɗan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat je Litinin. Wannan shine goyon baya na baya-bayan nan da wani da ya kalubalanci shi a baya ya yi masa. Gabanin zaben fidin takara da zai a jihohi shida yau Talata tsakaninsa da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. A wani sakon Twitter Buka ya ce martani ga nuna kiyayya da raba kawunan al'umma shine mu zaburo mu hada kai. Ba nasara kawai Joe Biden zai iya yi ba, zai nuna mana cewa abubuwan da suka hada mu sun fi waɗannan da suka raba mu yawa. Zai farfado da martabar White House ya kuma tunkari matsalolin da ke gaban mu. Wannan shine yasa nake alfaharin bayyana goyen bayana gare shi. Wannan goyen bayan Buka na zuwa ne kwana guda bayan da Senator Kamala Harris, wadda ta janye daga neman takara a watan Disamba, ta goyi bayan Biden, tana mai cewa tana jin cewa shine mutumin da ya shirya domin mayar da Amurka kan turba mai kyau a wannan zamani. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa a zaben Abdullah Abdullah sun shirye yin bukukuwan biyu kishiyoyin juna na rantsar da junansu a rantsar da su a jiya Litinin, wanda hakan ke daɗa rurar dambarwar siyasa da kuma kawo wani sabon ƙalubale ga ƙoƙarin maido da zaman lafiya da Amurka ke jagoranta. Baki ɗaya bukukuwan an ɗage su, duk da haka ɗagewar tasu ta wani ƴan sa'o'i ne kaɗai domin baiwa Amurka damar samar da maslaha a rikicin. A watan da ya gabata ne hukumar zaben kasar Afghanistan ta ayyana Ghani a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumba. Amma Abdullah, wanda shine shugaban gwamnati, yayi watsi da sakamakon da cewa coge ne kawai, yana bayyana cewa shi da tawagarsa ne suka lashe zaben, ya kuma yi barazanar kafa gwamnatinsa.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da gwamnatin Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta sauke sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kuma ta ba da sanarwar naɗin Alhaji Aminu Ado Bayero, an garzaya da shi jihar Nasarawa, inda zai yi zaman hijira kamar yadda wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana. Gare ki Zainab.
Bayan sauke sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi daga karagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi, bayanai sun nuna da cewa an garzaya da shi jihar Nasarawa ne inda zai yi zaman gudun hijira. Bayanan da na zakulo sun nuna da cewa tsohon sarkin na Kano zai zauna ne a garin Loko da ke gabar kogin Benue a jihar ta Nasarawa. Na sami zantawa da mai martaba sarkin Loko Alhaji Abubakar Ahmad Sabo, inda cikin dare ya bayyana min cewa a lokacin da nake magana da shi suna dakon zuwan Sanusi Lami da Sanusi daga Abuja ne, inda ya sauka da misalin karfe 9 dare.
Daga Kano kan kawashi Abuja ne, daga Abuja kuma direct za kawashi Nasarawa state ne. Nasarawa state kuma shi ne aka dauki Loko, akan za kawashi Loko. To suna Abuja dazun nan kuma sun buga waya sun taso daga Abuja akan za su zo Loko, ba su zo ko ba.
A cikin daren nan kenan.
A cikin daren ne za su sauka, yanzu haka ina jiran su ne nema. Idan na su labarin su sun zo kusa kan mutum fitowar tare su. Daga nan sai sai mu gangaro cikin gari tare.
To amma ranka ya daɗe kana ganin kamar zai zauna a Loko ne har wani lokaci?
A'a, ya rage na gwamnati ne kuma. Sai san abin tun da abin ya faru da faransa da faruwan shi yanzu dole ne a raba shi da gurin. Saboda haka ba zai yiwu ya ci gaba da zama nan dindindin ba. Amma ni kaina ma da aka ce za a kawo shi nan, ni kaina ma na ji wani iri da kamata a ce ya zauna a nan ba, irin wannan bai kamata a ce ya zauna a nan ba. Domin akwai wanda bai kai shi ba ma kamar sarkin Gwandu lokacin da Jakolo lokacin da aka cire shi an kawo shi jihar Nasarawa ne. A jihar Nasarawa kuma aka shi Obi local government ne. To da aka haɗe shi a Obi kaɗan aka sake ɗaukan shi sai aka koma da shi Kaduna. To a Kaduna yake har yanzu nan. To saboda haka ina ganin ba za su bar shi a Loko nan ba. Dole za a samu wani jiha da za a tafi da shi ya je zauna. Don Loko nan gaskiya ya yi ƙauyen da za a ji shi.
Ya ka ji da cewa wato za a kawo shi yankinka?
Na ji wani iri. Domin wannan jarabta ne ina kan kowa. Idan Allah ya riga ya rubuta maka abu to dole ne abin ya faru. Amma tun da abin ya riga zama mukaddari ya riga ya faru ba yanda za a yi haka Allah ya shirya mishi.
To amma ranka daidai tun da ka yi bayanin cewa ko da sarkin Gwandu lokacin da aka sauke shi an kai shi jihar Nasarawa, yanzu ga sarkin Kano an sake kai shi jihar Nasarawa. Menene a jihar Nasarawa nan?
wallahi ba komai in da Allah ne Allah ne kai ke nufi ka zo haka
mai martaba sarkin loko kenan Alhaji Abubakar Ahmad Sabo na kuma ji ta bakin wani basaraken da ya buƙaci saka ya sunansa
ana hakika wallahi babu dadi domin sarki a ƙasa jagora ne da jama'a kuma shugaba ne na al'umma ba shi da wani wari cewa wani ne nashi wani ba nashi ba a matsansa na uban ƙasa to idan wannan abu ya faru ba mu da abin da zamu yi sai dai mu taya shi da addu'a sai Allah ubangiji ya sa haka din ne faru Allah ya sa haka shi ne mafi alkhairi gare shi domin Allah ya kan hana maka wani abin in yana son ka da wata abin to muna fatan Allah ya sa haka ya zamanto masa alkhairi
duk kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Nasarawa ya ci tura saboda yanayin dare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaishe ki Zainab to a cikin shirinmu na hantsi kuma za ku ji cewa dubun wasu mahara ta cika kasa da sa'o'i 10 da suka kai farmaki garin binnin Kwanni a jamhuriyar Niger cikin su har da mace mai yi musu safarar makamai a cikin rahoton Mamman Haruna Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a wasu sassa na kasashen Kamaru, Ghana da Niger. A koda yaushe kuke bukata kuma za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku gyara zama ku saurari Aliyu Mustafa da shirin sa na tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Mai wa'in sun ba su karanta komai haka ne kai mutum yake tashi bai alwala ba bai komai ba ga baki ɗaya da sai daga ya samu mikro na injiniya ga hito ya ta hudin abin da bai san komai ba san shi.
Komai ake so. Ai tsoron Allah ka ai tsoron mutum. Eko na Ecowas shine aka ce sunan shi Eko. Kudin da Ecowas kuma ba wanda yace ko ta kasa ta kudin wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne sarren shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka bayan muna fata kuna da lafiya kamar yadda muke anan Shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai da ita eko zai ku haifar da kasashen zama ido
Sunana Maimuna Ibrahim to a matsayina na ƴan ƙasa wa an ga kudi da aka ce za a yi ganin cewa shugabannin ba za su dauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kudi din da in tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai muhimmanci wanda kowace ƙasa ka ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kudinka guda kowace ƙasa ka shiga kana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka darajar ta kudi kenan mu dai goyen bayan da muke yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kudi
Ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma gashi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kudin domin daga shekarar 2000 lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kudin eko din akalla sau 3 a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014 yanzu mana da muke zancen nan da ku an ce wai daga cikin watan Yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kudin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin African Development Bank na rayuwar kasar Afirka ya bayyana shakkun cewa da kyarwa canje ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kudin eko din nan ta samu asali ne a wajajen shekarun 2000 lokacin da wasu kasashen Afirka ta yamma musamman mallakar Faransa a cancan da kenan suka bayyana niyyar su na fitowa da sabon kudi wanda zai mai gwalmo wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da Benin da Burkina Faso da Guinea Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da kuma Togo wanda kuma suka ce za su fito da kudin ne domin ya mai takardar kudin ta su ta sefa wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashen Afirka ta yamma da na tsakiya har guda 10 sha 14 Daga baya ne a lokacin da shugabannin kasashen Afirka ɗin suka yi wani taro a Abuja a shekarar da ta gabata, aka samu ƙarin kasashe irin su Najeriya, Liberia da Ghana da su ma suka fara nuna shawarar amfani da wannan kuɗi din. To amma maganar yanzu haka tana tangar-tangar, bayan da wasu suka soma zargin cewa shugaban Cote d'Ivoire dai Alassane Ouattara shi ne wannan abin zai fi amfana, domin yana son amfani da magana domin moriyar kansa a siyasance, da yake akwai zaɓuɓɓuka da dama da ke gaban shi a can Cote d'Ivoire. To domin duba wannan lamarin ne, wakilin mu ne mai silimin mun Barma zai kawo mana ci gaban muhawara da ya shirya tsakanin Abdul Idi da kuma Siraji Isa kan yadda suke ganin wannan lamarin din, inda kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da ke kara kawo shakku a cikin lamarin.
Siraji, ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden ECO a karkashin inuwar kungiyar EMOA a maimakon ECOWAS da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri?
Yawwa, wannan kudi masu na France fa masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata ‘yan kasashen Afrika su ba kudadensu sunan da suka ga dama su ba su, ga yadda suka ga dama su aza wannan kudi da duk irin tsarin da za su azawa na kudin su zamanto suna da lambar kasashenmu na gida. Shi ne kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da aka ce ma France fa a janye ta kwata-kwata a bar kasashen Afrika su fuddo kuɗi masu lambar sunayensu.
A yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba, a ce sefa kawai ta juya ta koma ECO kai tsaye.
A wannan lokaci ai ka gani ‘yan wararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi. Wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissafi na kuɗi a ɗauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari. Shi yasa ka gani wannan magabata ko kuwa wannan shugabanni suka yi taro. Abin kamar da a hankali ne yake taya, ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi.
Kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
cin maburin da aka sa gaba. Duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne. Na yi saurari Alhaji Idi Abdu ya yi magana, ba ni a zaman a matsayina na da nake da dan sani kaɗan na wannan sani na
tattalin
arziki. Mu a lissayin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai. An samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi mai sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi suna ko ayi kaza aikin banza ne, babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zamanto suna kasashe ne masu karfi masu karfin tattalin arziki.
Tsarin baya da illa ba zai illa ba a kan tattalin
arziki yo ba kasar Zimbabwe ba haka ba suka yi suka amshi kuɗi suka sake ma kuɗin su suna suka sa mishi dolar Zimbabwe sai ka je da dolar Zimbabwe sai ka sai burodi wannan da ake sai da dala 40 sai ka sai shi a dollar 10,000 na kasar Zimbabwe ka mance da wannan aka yi ta abun ya koma kaman mawasan kara tunda baya ta yadda za a yi kasar in bata da karfin tattalin arziki ya zamanto kuɗin suna da karfi. Kuma a yanzu babu laihin kuɗi in ka diba ko kasashen Turai babu kasa ɗaya yanzu in ka diba Alman sun bar Deutschmark in ka diba France sun bar France duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyyar tattalin arzikin duniya babu kasa ɗaya ta wadda take huskanta shi sai an yi gungu sai an zo an yi taro gabaki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokaci ne kasashe suke iya samun abin da suke so suke iya huskantar tahiya mai gauga wannan tattalin arzikin duniya.
To amma wasu na zargin kamar akwai makirci na Faransa ta shirya
babu zancen makirci ko wannan
da ke raba kawunan kasashen yankin Afirka ta yamma.
Wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abin da suke so su ma kansu ba su san abin da suke so ba. Waɗannan mutanen su ne suka yi ta zabare-zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen France fa. Mutanen nan shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancen France fa za a ɗauka kuɗi masu sunan ECO. To tattalin arzikin namu cilasu sai mun raba da kasashe masu ƙwari wanda ya zamanto kudin ya zamanto suna biye da kudin manyan kasashe wanda yau gobe kudin bai yiwa kamar misali mai hannun jari yazo a cikin kasashen mai sa kudaden shi saman kudaden da ba su da ƙarfi saboda abin yin shine gobe abubuwan da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an dauka sai ta yi wata shekara kudin daraja su ta fadi kenan ka gani ya fadi shi kanshi kuma mu nan kanmu in kudin ba a jingina su da ba wannan kudin kamar euro sai ta yi abin da kake sai a shika 10 ya kuma kana sayin shi a shika 20 abin da ka saba sayin shi a shika 10 an ce ma a shika 20 zaka sayin shi saboda kudin daraja su ta fadi
kamar an bayyana cewa kungiyar ECOWAS ta fito ta yi sanarwa cewa wannan abin tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta aka yi sa ba
a wannan ni ban shi shi ba watara yayi magana da sunan
Imowa
yayi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su mai shugabannin kasashe ho ba mutane bane ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi hudu albarkacin bakin shi sun san da akwai kaida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ai da yanzu dai bayan dai sun hito sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tunda shi kadai ya shafa
ba garin kamar Macron ne ingiza shi wannan abin saboda wata kila shi ya sa shirin tazarce gaba a kasar Cote d'Ivoire
ba ne ba
yana so a kama masa ya ci
gaba ai lisahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lisahi na kudi ba dai bane ba wannan lisahi ne na tattalin arziki na kasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan 2 da yan kai aka yi ta wannan aiki akwai kwararri masana wanda suke ta wannan aiki su a shugabannin kasashe ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka ba su kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai da yace suke magana shugaban kasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi kadai ba gaskiya bane ba inda yayi magana da sunan Cote d'Ivoire kuma yayi angajin duka kasashe wannan na Imowa zaka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ci musu yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali
cikin kungiya ma tana cikin wannan tafiya
in ba ta cikin ai da yanzu Niger ta yi magana mutuka in ga ba a yi magana da miyanta ba ai da cire sun da ta yi magana wannan magana da yan hurhuda suke shi ma kanshi wani rudani ne ake so a huddo marasa digi gaskiya kamata a rika tsaida mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda basu da kwarewa saman shi ba amma wa'insu basu karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai alwala ba bai komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na injiri ga hito ya ta hudin abin da bai san komai ba saman shi a sai da shi ya kamata
alaji ina so
okay
komai ake so ayi tsoron Allah ka ayi tsoron mutum ayi adalci eko na ECOWAS shine aka ce sunan shi eko kudin na ECOWAS kuma ba wanda yace ko wata kasa ta yi kudin kasashen ne suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kudin nasu sunan ECO kuma suka ce ECOM bai yada alaka da kudi daya yana garkuwa da euro da dola da kudin China da kudin Japan
wato ya dogara da su kenan
ya dogara da wanga kudin haka aka tsaida shi haka kwarrin na ECOWAS suka tsaida shi kuma ina gayyata kanena ya tahi bisa site din ECOWAS zai ga sanarwar da ECOWAS ta yi tace ECO ne na ECOWAS haka aka yi shi ile flexible kuma ba suna bane aka sauya ma sifa aiki ne aka yi wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne sarran shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas wannan kasashen takwas ai shilgaban cikin kasashen nan takwas su ne aka ba yaunin si wannan lazarin a hudo eko shilgaban ni
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri a madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu su da Yemi Barma a Kenya mai Aliyu Mustafa Sakutuni a Washington ke fatan mun baku lafiya
madalla masu sauraro muna fata za a gafarce mu inda ba za mu samu damu ka muku takaitaccen labarai ba anan za mu katse shirye-shiryen namu sai kuma mun sake shigowa da hantsi insha Allah da karfe 8 agogon Najeriya Niger, Kamaru da Chadi. Halin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, Chubahiro Diodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu Jimmy Cook. Ni ce Aisha Tasliya, huta lafiya.